إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya kawo mu wannan safiya ta talata yau muna 21 ga watan Zulhijja hijira na shekarar 1446 daga Makka zuwa Madina wanda ake da miladiya kuma yau 17 ga watan 6 shekara ta 2025 mun tattaru domin kokarin karanci wannan littafi dake gabanmu Mujmalu Usuli Ahli Sunnah wal Jama'ah fi al-Aqida na babban malami Sheikh Dr. Nasir bin Abi Karim al-Aql Allah ya kara masa lafiya da imani a wannan babban cibiya ta alkhairi Jami'u Abdullahi bin Abbas dake nan Kwarbe cikin birnin Zaria wanda suka shirya wannan zama kamar yadda muka sani mu'assasatu Aisha ta radiyallahu ta'ala anha wanda yake wannan ba shine karo na farko na shirye irin wannan zama na ilimi ko lecture ko fadakarwa ko haskakawa ba wannan al'amari ne wanda yake sun saba da shi tun ba yau ba Allah ya saka musu da alkhairi ya kara musu albarka. A gefe na akwai Dr. Abdullah wanda shine shugaban wannan zama wanda shi Dr. Baba Ko bane. Fitaccen malami ne wanda yayi karatunsa a Sudan har ya kai ga mataki na doctora. Kuma sanannen malami ne ne da'awa al-usuli muna fatan Allah ya kara masa lafiya ya kara masa imani to wannan zama da za a yi domin karanta wannan littafi a yanzu da kuma gobe insha Allah ta'ala za mu yi abin da za mu iya muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka kafin mu shiga cikin littafin duk da kasancewan ban samu sukuni mai yawa ba ballantana an bibi mafi yawa daga cikin abubuwa amma dai shi wannan babban malami da ya rubuta wannan littafi na san malami ne kwarai da gaske a kasar Saudiya wanda yake yayi karatunsa na degree na farko a cikin shari'ar musulunci degreensa na biyu a cikin aqida degreensa ta uku ma a cikin aqida kuma malami ne a Jami'atul Imam Muhammad bin Saud dake Riyadh ta kasar Saudiya yayi karatu a gaban manya-manyan malamai fitaccen malamin sa dai shine Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yana daga cikin manya-manyan malaman sa da su Sheikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin Sheikh Abdullah Jibrin kuma yayi karatu a gurin Sheikh Fawzan kuma ya halarci darussan Al-Allama bin Baz da yawa kuma dabi'an da kowane malami in aka ce maka wani malami ne musamman malanta dai a kasar Saudiya ba inda ake a sharuwan tsuntsaye na malanta ba to in aka ce maka mutum malami ne to zaka ga ya amsa sunan ilimin kwarai da gaske kuma shi wannan malami ya hada tsakankanin ilimi da zamananci wato ilimi a zamananci da kuma ilimi a shar'anci a mataki dai na ilimi na zamani kaga shine a ce mutum yayi degree yayi master sai ya fi yaji to dai ya riga ya wuce wurin baya ga halartan wato seminars baya ga halartan wato jilsa ta ilmiya irin wannan ma ba ma kidayawa ba kidayawa baya ga irin wanda yayi na daga dalibai daktoci da yan masters ga san su wannan ba kidayan su baya ga kasashen duniya da yaje domin karantarwa ko halatan wani babban taro na musulunci wannan ba kidayawa musamman kasashen Laraba irin su Kuwait irin su Urdun Jordan kenan da wayannan dai kasashe waɗanda suke cikin yankin kasashen Larabawa ya jije su kwarai da gaske wanda shi kuma irin wannan tafiye-tafiyen yana buɗa ma mutum ƙwaƙwalwa yana ƙara masa fahimta da ƙwarewa gurin iya zamantakewa kifin rijiya da kuma kifin teku ba iri ɗaya ba ne wanda ya karatu a wuri ɗaya bai san ilimi ba sai na malaman garinsu bai san al'ada ba sai na mutanen garinsu bai san komai ba sai abin da ke kewaye da shi bai daidai da mutum da ya faɗi tashi a duniya ya yi gwagwarmaya da ƙabilun da ba nashi ba harasan da ba nashi ba wani lokaci ma addinin da ba nashi ba yana da wani irin wayewa da ci gaba a ilimi sama da wanda ba shi ba wannan babban malami namu Allah ya hore masa wannan kuma ya yi rubuce-rubuce sosai a fannin ilimi musamman dai ina jin aikin da aka yi ma littafin Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah Iqtida'us Siratal Mustaqim shi ne kusan wanda ya tahqiqinta tahqiqi na ilimi kwarai da gaske ban sani ba ko daga baya an yi wani aiki ga wannan littafi wanda ya fi na shi Dr. Nasir al-Aql ban sani ba amma dai na san ya yi wato tahqiqin Iqtida'us Siratal Mustaqim na Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah tahqiqi mai kyan gaske wanda yake yana na a cikin mujallidi guda biyu ya bibi al'amuran fiye da yadda kake tsammani al'ayyal dai wannan malami babba ne kwarai da gaske kuma a sani na har dai zuwa yau yana raye a sani na har ya zuwa yau yana raye muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya karba yake aikacansa na alkhairi Allah ya ci gaba da amfanar da al'umma da addini da rayuwarsa da lokacinsa da duk irin daman da Allah ya bashi to ya rubuta wannan littafi a mujmal usul aqidati ahlus sunnati wal jamaa ma'anan wannan taki dama aka ce mujmal adun kulake usul tushi ahlus sunnati wal jamaa kuma fil aqida za mu ji ta'rifin shi a ciki ahlus sunna dai kowa san sune waɗanda suke kan tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai fil aqida a cikin aqida to ma'ana kenan wato zai kawo maka dunkulallen ginshiki na aqidar ahlus sunna a dunkule zai kawo maka ba tare da fayyacewa da bin komi filla-filla ba kamar yadda yake muqaddiman da shi malam din yayi ya nuna maka haka da haka yanzu zai tattauna ne akan aqidar ahlus sunna wal jama'a a dunkule fayyacewa kuma fa yanzu yana da alaka da ɗalibi shi kuma ya bi inda zai samu fayyatattun aqidu in yana neman ina dalili akan abu kaza ina hujjan abu kaza magana kaza wane ya faɗe ta wane ne sunan to duk wannan kuma sai ka koma manya-manyan littattafai da aka rubuta akan aqida amma dai shi malam zai kawo maka su a dunkule kuma a takaicen takaitawa to sai malam ya fara gabatar da muqaddama yake cewa bismillahir rahmanir rahim muqaddama ko muqaddama duk sukan fadi shi haka yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد وأنك مرد كواسني شيء كرا خطبة الحاجة أيها قولي مرتا كامل أنا كرا وأنك شنفئة خطبة الحاجة وأن من زال الله صلى الله عليه وسلم shine ya karantar da ita. Ya zo a cikin hadisin Jabir bin Abdullah yadda ya bada labarin idan Annabi sallallahu alaihi wa sallam zai gabatar da wani babban al'amari mai kima mai daraja to manzon Allah ya kanyi shimfida da waɗannan kalmomi masu albarka. Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Muslim. Shi yasa al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayin wani dan littafi dan karami haka bai wuce shafi 20 ba ya sanya mishi Khutbatul Haja. Suna littafin kenan Khutbatul Haja ya bibi riwayoyin da suka zo na Khutbatul Haja ya kawo su ya kuma kawo dan su hukunce na fiqh waɗanda suke da alaka da wannan. Shi wannan kamar yadda yazo a cikin Sahih Muslim Khutbatul Haja tana da wani irin tasiri wanda waɗansu kalmomi na ambato ba su da irin wannan tasiri. Akwai wani daga cikin kafirai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama mai basira mai wayau ya je gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama da izgilanci yake cewa manzon Allah yake kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa an bani labari cewa kayi hauka shine ni nazo in maka magani. Abinda ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallama kenan. To da ya gama bayanansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai shimfida da waɗannan kalmomi masu albarka. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. A'a da manzon Allah ya gama waɗannan kalmomi sai wannan mutumi a wannan lokaci sahabi ne daga baya sai ya ce dan dakata dakata karamai mai to waɗannan kalmomi. Manzo Allah ya sake maimaita masa Khutbatul Haja. Da ya ji irin yadda kalmomin suka tsaru suka fito suke tasiri ga zukata ya ce wallahi waɗannan kalmomin ba su kama da kalmomin mahaukata ba. Ya ce ko masu hankali sai gogaggun masu hankali ƙwararru za su iya tsara kwatankwacin irin waɗannan ballanta na a yi maganar mahaukata. Yace ban hannunka amma kuma bai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Nan take wannan bawan Allah ya musulunta ya zama daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi yasa waɗannan kalmomi suna da tasiri a munasabobi mabambanta. Duk wani babban al'amari akan so a gabatar da waɗannan kalmomi masu albarka saboda a samu albarkan su kuma a kwaikwayi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kuma Allah subhanahu wataala zai sanya albarka a cikin abin da zai biyo baya. Ko daura aure, waɗansu manya-manyan tarurruka, ko alaƙa na yarjejeniya, na zamantakewa, ko wani abu manya-manyan al'amura. To a fara su da Khutbatul Haja saboda muhimmancinsu. Malik ce hadhihi nuqdatun fi usuli ahli sunnati wal jama'ati fil aqida. Tamma i'daduha wa nashruha استجابة لكثير من القراء طلاب العلم منهم والعامة في ضرورة عرض أصول عقيدة السلف وقواعدها يتشي ونن ونبياني ني أتكأيتن تكأيتاوا نبذاتي زي أنكامك تكأيتتن بياني ني أتشكين توشن أكيدا أهل السنة والجماعة وتعيني ونديكي أنت تريتني kuma an yada ta wato asalin makasudin rubuta littafin da buga littafin da yada littafin domin amsa kiran waɗansu daga cikin masu karatu ɗaliban ilimi da sauran gama garin mutane a lokacin da suka nemi cewa lallai a rubuta usul na aqidati ahlus sunnati wal jama'a aqidatu salaf da qawaid wanda aqidan magabata Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka ginu akai a cikin al'amarin aqida a rubuta wannan a dunkule kuma a takaicen takaitawa bi ibaratin mujaza wa uslubin wadihin a kuma yi amfani da kalmomi wato takaitattu kar a rika fadada bayanan da zai fi karfin kwakwalen dalibai ballantana kuma sauran mutanen gari. Sannan a yi amfani da kalmomi masu taushi kar a yi amfani da kalmomi irin na larabcin nan kalmomi masu wahalan fahimta wanda sai sun wahalar da kwakwalwa wurin fahimtar su, sannan ka nemi kuma ka gane sakon da ke cikin su. Ba amfani da kalmomi masu sauki ma altizami al-alfaz ash-shar'iyya al-ma'thurati 'an al-a'imma qadar al-imkan, kuma duk wata kalma da za a yi amfani da ita to a yi bakin kokari ganin kalman sananniya ce a wurin magabata. Wato a daidai wannan gaba jama'a yana nuna maka waɗansu alamomi ne na ƙwarewar mai magana. Mai magana duk iya yadda kake jin kana da azancin magana, in kai magana ba a gane ba, maganarka ta zama ganin banza, ka gama ɓata ma kanka lokaci. Shi yasa idan za ka yi magana ka riƙa ɗaukan hanya mai sauƙi na isar da saƙo, kar ka riƙa ɗaukan hanya mai wahala. In aka yi tako biyu za a gane abin da kake nufi, kar ka ɗauko sai kai tako goma sha biyu. Akwai waɗanda yake ɗaiɗaiku za ka ga cikin ‘yan uwa, in aka ce yi bayani akan abu kaza, maimakon aka ce yanzu gaya mana yadda za a yi mu je fada, ka ce kana zuwa nan ka hau babban titi miƙe, in ka je guri kaza kai kwana gefen damanka to nan ne fada, shikenan an gama. Sai ya fara gaya maka wato fada sai ya ta wani shimfiɗin da ya ja hankalinka har ka riƙa ɗaukan wani abu mai sauƙi mai bala'in wahala, kuma yana ganin kamar yana kan daidai. Wannan cikin mummunan kuskure. Akwai kuma wani wanda yake shi kuma bai iya taƙaita bayani. Akwai lokacin da za a ce minti uku aka baka ko minti biyar ka iya isar da saƙonka, to shi ya saba da zurfafa bayani, shi sai an ba shi minti 25 ko 30. To yanzu idan ga masu neman shirya cikin minti uku, huɗu, biyar, kai kuma ba ka iya bayani sai cikin minti 25, ƙiri-ƙiri za su yi asaran bayananka da shiryan da ke tare da kai. Ka yi ma kanka asaran darajan shiryatar da al’umma, sannan kuma ka ɗauki matakin wahalar da al’umma cikin abin da yake za ka iya sauƙaƙa musu. Wannan yana da kyau mu ɗaliban ilimi mu gane wannan, da haka ba daidai ba ne a baka wani abu ka ɗauka ai sai kai awa 18 ko abinda za ka iya cikin minti 5-10 kawai ka yi shi ka wuce. Shi yasa ake son mutum ya zama yana da fasaha, yana da balaga. Me ma'anan fasaha? Shi ne wato kai bayani, bayanin ka ya dace da abinda kake nufi. Kun gane abin da kake nufi? Bayanin ka ya dace da abin da kake nufi. Kana son ka nuna wannan abin yana da tsanani. To idan ka zo kana amfani da kalman, to kaga jama'a gaskiya ya dace a ce an yi. Wannan usulubin bai dace da abin da ke cikin zuciyarka cewa wannan abin yana da girma ba. Ila kun gane, abu ne tilas a yi sai ka zo kana bayanin, to jama'a gaskiya ya kamata dai mutane su yi bakin ƙoƙarinsu. To wannan ba ya nuna wajibci. Ila an gane. Amma da za ka zo ka ce jama'a tilas fa mu kula da kaza, to wannan ya dace da haƙiƙin yadda abin yake. Fasaha kenan. Wanda ke bayani bayanin ya dace da haƙiƙanin yadda abin yake. Balaga kuma shi ne kai bayani da zai iya isa ƙwaƙwalen masu sauraro kuma su gane saƙon. Balaga kenan, ka isar da saƙonka kowa ya gane. Kada ya kasance ka yi ta bayani, ka yi ta bayani, in aka tashi a ce kai malam ya bayani, to me ya bayani? Ai wato bayanin nashi ne wato a'a, to wannan ai ba balaga ce. Ila an gane da kyau. Shi yasa idan ka sami ƙwararrun profesoshi in za su karantar da kai ko a jami'a, sai ka ga ka fi gane bayaninsu fiye da sabbin daktoci da wai yana son ya nuna maka shi dakta ne, da haka sai ya azabtar da kai tukuna sannan ya baka saƙo. Shi ko profesa ko ka yadda ko kar ka yadda, ya riga ya san ya yi wuce wuri, da haka sai cikin kalmomi taƙaitattu ko sai ya baka saƙo ya wuce wuri. Ko ba ku lura ka al'amarin ke ba? So da haka ina kawo wannan ne saboda gobe ana iya ce maka don Allah zo kai mana tafsirin Fatihatul Kitabi, sai ka ce sai ka ɗauko matsala balagiya ka tattauna, sai ka ɗauko matsala usuliya ka tattauna, sai ka ɗauko matsala kaza, sai ka kwana 10 baka gama tafsirin Fatiha ba. Duk ka gama bayanin ka kuma aka ɗauko wato jajirtaccen ɗalibi ba zai iya bayani ɗaya cikin ɗari na abin da kai bayani ba, kai asaran bayanai ne kawai. So kawai ka isar da saƙonka kawai ka wuce wurin. Allah ya gafarta wa Malam Jafar. Za ka ga irin wannan usulubin ke, duk wanda ya saurari tafsirinsa zaka ji ba a wuce wuri wurin bayani ba duk sakon da ya kamata a ce ka gane gurgurdo dai da izinin Allah za ka ya baka wannan sakon. So irin wannan shine abin da ya kamata mutum ya rika yi, kuma shine tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin malamai sun ta kai komo wai ga baki dai hadisan Annabi guda nawa ne cikin shekara 23, hadisin nan guda nawa ne? Al-Imam Ibn Jawzi a cikin Sayyid al-Khatir ya kawo cewa malamai da dama sun tafi akan cewa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam 300 ne da dan wani abu. Wannan faka hada da waɗanda aka ruwaito da'ifai da mawdu'ai da kowane irin hadisi ma duk in ka tattara su ba su wuce 300. To ni ko na tabbatar kamar ni da kai yanzu daga bara zuwa bana mun yi magana saboda 700. Kun gane wannan annabi maka annabi sallallahu alaihi wasallam baya yawaita surutu ba kuma ya fada da bazanci. Allah shi mana muwafaka. Malai ce li zalika, saboda wancan ka'idan da ake so a tafi a kai ya kasance a takaice, kuma an yi amfani da kalmomi takaitattu kuma an tsare kalmomin magabata a ciki. Yace li zalika falil bahthu min at tafsilati wat ta'arifi wal adillati wal asma'i wan nuqul wal hawamish. Shi yasa wannan littafin yazo babu tafsilat, kowanne mini aka dauka a ce sai an bi shi keke da keke, ko kuma waɗansu ta'arif abubuwa ai ta kawo waɗansu abubuwa a ce abu kaza ta'arifin shi malamai sun ce kaza, waɗansu sun ce ta'arifin shi kaza, duk ba wannan. Ko kuma a ce duk abin da aka faɗi sai an kawo dalilin sa, to ai ana son a takaita ne. In aka ce duk abin da aka kawo sai an kawo dalilin shi a cikin Qur'ani da Sunna da zantuttukan sahabbai da tabi'ai, to kaga abin zai girma kwarai da gaske. Bai kawo sunayen malamai ba, ya ce malam wani shine ya faɗi kaza, malam wani ya tabbatar da kaza, duk bai kawo wannan. Bai kawo nuqul daga malamai ba, malam wani ya ce kaza, ya ce kaza, ya ce kaza, ko hawamish, duk maganar da aka yi sai an sauke mata lamba, an dan yi ta'aliki a kanta. Malai ya ce duk ba a yi wannan ba, saboda tambayan da aka yi masa shine a kawo shi a dunkule kuma a takaice. Kun lura da roƙon da aka yi shi malam, allati qad takunu daruratan ahyana, wanda yake waɗancan abubuwan da muka yi bayani a baya tafsilat ɗin nan, ko nuqul ko hawamish ko makamantan irin waɗannan abubuwan, akwai lokutan da sukan zama fatilas. Duk in ka kawo magana ka ce ga wanda ya faɗe ta, in ka kawo magana ka tsaida mata da hujja da dalili a cikin Qur'ani da Sunna, akwai lokutan da sukan zama dole. Amma yanzu da yake roƙon da aka yi cewa ne a kawo shi a takaicen takaitawa, to shi yasa duk aka cire waɗancan abubuwa. Wato yayi wannan shimfiɗan ne kuma yakan da garki. Kar kai tsammanin duk wanda ya tashi bayani ya ce zai rika fayyace bayanai, zai rika kawo dalilai, zai rika kiran sunayen malamai, yana mai da maganganu zuwa gare su, ka ce wannan ya wuce wuri. A'a, yanzu abin da ya sa ba a yi wannan ba saboda dalilin tambayan da aka yi. Amma waɗannan abubuwan a babin ilimi fatilas, duk wanda ya magana sai ya tsaye da dalili. Bai yiwuwa kawai ka zo da muwalanka ka ce to jama'a yi kaza ko a bar kaza. To ina dalili? Ka ce kama na in magana sai sai na ba dalili. To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi aiki sai sahabbai su tambaye shi dalili. Sai sahabbai su tambaye shi dalili. Har ma wani lokaci su kafa mishi hujja. Ya manzon Allah, me yasa za ka yi kaza bayan ga Qur'ani ya ce kaza? Ya je zai sallaci Abdullahi bin Ubay bin Salul. Sayyidina Umar ya ce manzon Allah, ba za ka sallace shi ba, munafiki ne. Munafiki ne. Manzon Allah sassan ya ce masa, ai Allah ya bani zaɓi, ko in sallan ko kar in sallan. Sai na wani ce masa, Allah bai kamata a yi sallan nan ba. Daga ƙarshe dai Annabi kawai ce maka shi ilaika anni, kaushe ka ban guri. To yanzu ya zama umarni sai ya ba da guri. Kuma da aka yi sallan sai Allah ya ƙalubalanci wannan abin da aka yi, ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. To da ko Annabi akan tambaye shi dalili, akan tambaye ya kawo bayani ko ya kaza, zai hau minbari ya faɗi waɗansu kalmomi amin 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 sabasta ina dalili, yi mana bayani, kuma sai su koya musu bayani. Da haka duk girman iliminka baya kore in kai bayani a ce to gafarta malam tsaida mana da hujja, ko dai a cikin Qur'ani ko a Sunna ko kuma ma'aunin da kai amfani da shi domin tabbatar da wannan abin da kai mana bayani. Shikenan sai malami yayi bayani, kai ya ce ayyan wai ni kamala ne, ba za a ci mutunci a ce sai na kawo dalili. Abin nan a kawo dalilin kawai ma. Malai ce fa inna ragabata fi taqiqi hadha al-matlab fi kutayb khafif al-hamli wal mu'na halat duna dhalika. yace saboda buƙatuwa zuwa ga cimma wannan a sami wato dan wani bayani wanda yake a dan littafi kankani wanda yake za a iya daukan shi wanda yake yanayin rayuwar yau ya sa mutane da ba sa iya daukan manya-manyan littattafai su bibiye su gano irin waɗannan abubuwa ko kuma yau ya sanya mutane in aka kawo abu aka ce za a yi filla-filla za a ɗauko abubuwa komai ya tsaye da hujja a kansa to yau ta sa waɗansu daga cikin mutane ba sa iya samun wannan to a kawo musu sha yanzu magani yanzu kun gane mutum da kyau a kawo musu sha yanzu magani yanzu kamar yadda na ce kowanne da irin lokacin da ake da buƙatuwarsa da kuma irin lokacin da yake shine wato ainihin buƙatuwar yanayin lokacin da ka je gaban waɗanda suke misali abokan jayayya ko abokan faɗa to in irin waɗannan mutane kana da buƙatuwar kai magana magana filla filla magana wanda zaka tsida mata da dalili a cikin Qur'ani da Sunna da zantuttukan magabata amma lokacin da ka zo gurin masoya waɗanda suka yarda cewa ba san rai ana tafiya akan daidai to ba sai kai musu wannan ba a mafi yawan lokaci kila an gane batun da kyau musamman in ana neman sha yanzu magani yanzu ku gane ka'idar da kyau kowane wuri da inda ake aji kowane abu da muhallin shi yanzu wannan abokan faɗa ne ba su yadda da kai ba ba su aminta da abin da kake faɗi ba to ba za ka je kawai kai musu magana da bolanka ba in kai magana ka tsayi da dalili cikin dalilan ma kana iya kafa hujja da mahsus wani abin da yake ana iya gani ko ana iya taɓa domin ka tsaida musu da dalili akan wani abin da ya nisa daga tunaninsu in kana son ka tabbatar da kadaituwan Allah da girman Allah da cancancan shi da bauta to sai ka ɗauko misali ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'alakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum sai aka kawo wani abin da yake mahsus malmus ana taban shi ana ganin shi sai aka kafa hujja da shi akan me domin a tabbatar musu cewa fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun to haka ake kafa hujja to in ka je gurin abokan faɗa ko wanda ba su yarda da kai ba haka ake bibiyan al'amura domin a cimma abin da ake nema malai ce wala Allah hadhal bahath yakuna nawatan li muallif li muallafin متخصص مؤلف المتخصص يستوفي ما نقص ويلبي رغبه المستزيد ان شاء الله يتي منا فاتن wannan ya zama wani dan ba ko ya zama wani tsoro ko ya zama wata shuka wanda za a samu wani littafi ko a samu wani marubuci wanda shi kuma zai dauka ya fafayyace komai duk abin da yake nakasu ne a cikin wannan ya cika shi kamar misali a ce an kawo magana ba a kawo hujjanta ba to shi ya kawo hujja an kawo magana ba a kawo cewa malam wani ya faɗi bai kawo malamin da ya faɗa an kawo magana ba a yi tafsili bai yi tafsilin an kawo magana ba a yi ta'arifi bai yi ta'arifin to muna fatan Allah ya kawo wani wannan ya zama kamar wani dan bani da marubuta za su ɗauka su bibiyi al'amarin su kosar da bayanai a ciki su kuma zama da wannan ya amsa kiran waɗanda su kuma suke neman a ƙara musu bayani shi wancan sun nemi ne a kawo musu a dunƙule to shi kuma wani zai ce kai ni dai da an hada da ƙarin bayani da tafsir to shi kuma muna fatan Allah ya kawo wani wanda zai wannan insha Allah wannan gaba malai ya ce haza wannan kenan waqattama ardu ba ala kulli min fadilati dr abdurrahman bin nasir al-barraq wa dr hamzat bin husain al-fa'ar wa dr safar bin abdurrahman al-hawali wa kullu minhum ashama mashkuran bima abdahu min idafatin wa nuqudatin jazahum Allah khairan yace wannan littafi da aka gama rubuta shi sai da aka kai ma gogaggun malamai a cikin fannin aqida domin su bibiya domin alkamalu lillahi cika na ga Allah duk iyayen da kake jin ka gane ka kware ka fahimta to na kasu na iya samun ka saboda kai dan adam ko dai jahilci yana iya kama kowa a cikin dan adam ko mantuwa ko rafkana ko san rai duk yakan kama dan adam ko akwai wanda ya kuɓuce daga wannan sai dai annabawan Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda haka ne kuwa duk inda kai aiki to sai ka samu wani sai ya duba sai ya ga inda kai naƙasu sai ya ga inda ka zurfafa sai ya ga inda kai wani abin da yake bai kamata ba ya kamata a jinkirta abu kaza yanzu ka kusanto shi wannan abin ya kamata a kusanto da shi ka jinkirta shi abu kaza kamata a kawo shi amma ka rafka ne daga gare shi to shi yasa malam da ya gama wannan littafi sai ya dauka kai waɗannan jigajigan malamai guda uku akwai Abdurrahman bin Nasir al-Barraq akwai Hamza bin Hussein akwai Safar bin Abdurrahman al-Hawali duk sun duba wannan littafi kuma sun ba da gudunmuwan su kware da gaske kuma an gode da irin wannan aiki da suka yi musamman sun yi ƙare-ƙare shine bima abdahu min idafatin ko ne daga cikin su ya dan yi wayansu ƙare-ƙare wa malhuzatin ya fito da waɗansu fahimta to me zai hana malin da kai kaza da an bar kaza abu kaza ka dan ƙara faɗa shi mana abu kaza ka dan dunkule shi mana abu kaza ka cire shi mana sun kawo irin nasu fahimta sai malai ce jazakumullahu khairan Allah ya saka musu da alkhairi gabaki ɗayan su wa as'alallahu ta'ala ina roƙon Allah mai girma da buwaye an ya ja'ala amalana khalisan liwajhihi alkarim ya sanya wannan aiki namu mun yi shi ne domin neman yardan Allah wannan shine babban fafutukan kowane ma'aikaci a duniya in ka tashi zaka roki Allah ka roki Allah ya azurta ka da aiki da kuma karban aikin abu biyu ne ba aiki kadai ba akwai ma'aikata da yawa amma amilatun nasib san ya aiki amma aikin banza aikin wahala Allah bai karba aikin ba wal hal nabiyukum bil akhsarin a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya san ya aiki ba ba sai aiki bane amma bataccen aiki aikin da Allah bai karba ba to shine idan ka tashi sai ka roki Allah Allah ka azurta mu da aikin da zaka karba ko kuma yadda Allah ka ba mu iko muka yi aikin nan Allah ka sa ya zama karbabbe ne a wurin ka to sai mutum ya rika yin wannan addu'a ba kawai kai tafafatukan Allah ya sa in yi karba Allah ya sa in yi karba to Allah ya karba ko bai karba ba akwai wanda za su yi aiki Allah bai karba ba to kai fatan kada ka shiga ciki sai ka roki Allah ya zama aikin ka karbabbe ne a gurin sa wa sallallahu ma wa sallallahu wa sallam mubarak alayhi wa ba'uthu rahmatan lil alamin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa man tabi'ahum bi isani ila yawmiddin katabahu nasir bin abdurrahman bin abdul karim al aqad to wannan ita ce muqaddaman da malami sai malai ce bismillahir rahmanir rahim tawhid gashin fida kafin a fara wannan karatu ko kuma a fara wannan rubutu ra'ayi shinfida malai ce al-aqidatu lughatan zai maka ta'arifin aqida tunda za a yi magana akan aqida babu yadda za a ce an yi bayanin aqida kuma ba a gane aqidar ba shi wannan cikin abin da ba zai yi bane zan yi muku magana akan aqida to amma ba ku san me aqida a to yanzu za a yi ta'arifin aqida tukuna domin ka san abin da ake magana akai kamar a ce za a yi muku magana akan wani gari misali a ce garin shi ta mori aka kamata in ga muku ta mori a wani gari ne ya yake ya mutanen gari ke musulmai ne ko ba musulmai ba misali to shine ce to za a fara tanhidi shimfida akan wato ainihin al-aqida yace lughatan a harshen larabci in ka ji an ce aqida min al-aqd dauri in aka daura wani abu wa tawfiq atamki abu wal ihkam a kyautata abu wal rabt bi quwwa daura abu kamkam to shine sai a ce al-aqida wato idan ka fahimci wannan aqida wata aba ce wacce take tsaga kirjin dan adam ta huda zuciyarsa ta je can wani logo ta samu guri ta zauna kuma ta rika kanta ma'anar aqida kenan wani abu ne wanda yake mutun ya kulla shi a cikin zuciya shi yasa ita aqida ba ganinta ake yi ba sai dai akan ga alamunta a gaba amma ita mazaunin ta zuciya ce kuma ita aqida duka da zagi da mangari da hantara bai cire ta da a ce wani abu ne wanda yake a gangan jikin mutum sai ka balle mishi kila an gane shi yasa ita aqida sai dai a samu ƴar uwar ta aqida ta kauda ita wato abin da ke cikin zuciya ya kauda abin da ke cikin zuciya amma in dai din misali bakin bindiga bai kauda aqida takobi bai kauda aqida ballantana bulala ballantana zagi da aibanta bai kauda aqida wannan kuma aqidan kowace irin aqida ne kowace irin aqida kirista ya yarda ya mutu akan aqidarsa ba yahudi ya yarda ya mutu akan aqidarsa ba ma guje ma ya yarda ya mutu akan aqidarsa to ballantana musulmi da haka bakin takobi biyana da a ce takobi ko bindiga na cire aqida to da tun irin yadda yahudawa suke rugurguza garuruwan musulmi suna zubar da jininsu da tun ya sa musulmi da sun yi ridda amma sai ga ana kashe wani wani na Allahu akbar sai ya kuma saboda ne wani abu ne ya riga kulla a cikin zuciyarsa cha ta riga ta samu logo ta zauna babu abin da yake sai fitar da ita amma aka samu wata aqidar kuma tana iya tunkuɗe wannan sai ka samu kirista shekaran shi 60 yana kristanci ko yana maguzanci amma in aka samu aqidar musulunci aka je aka yi mishi bayani akai kaza akai kaza akai kaza sai ga mutun ya ƙaryata abin da yake kai shekara 60 yana fadin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah da aka aqida ita take fitar da aqida na dan kawo wannan shimfidan ne saboda mu ƙara gane yadda ake wato takon saka tsakankanin aqidu ba da zagi bane ba da aibantawa bane duk wannan bai cira aqida bai cira aqida bayani ne na gaskiya to shine sai ya koma ya shiga cikin zuciyar mutum sai ya samu wancan gurbataccen aqida tasa sai ya wanke ta ya tsarkake ta ya tsaftace ta sai ya kore ta shikenan sai ga sabuwar aqida ta shiga to daga nan ne sai ga mutum ya musulunta duk wani ba ma goje ko kirista ko ba yahudi da kaga ya musulunta akan irin wannan babin sai da ya kai ga gamsuwa wannan abin da ya kulla a cikin zuciyar shi aka warware ta aka wanke ta aka tsaftace ta to sannan sai ya musulunta amma an ko ba haka ba fa sai ga duk iya bayanin da za ka kawo da dukan da za a yi mishi aqidin shi tana nan ba gudu ba ja ta baya akan ta to Allah ka shiryatar da mu to wannan shine ma'anan aqida a harshen larabci aqida ko a shar'ance wato ainihin a harshen malamin musulunci dama aka ce lughatan shine a harshen larabawa istilahan a harshen malamin musulunci shine ma'anan bambancin lughatan wasila a harshen malaman addini idan suka ce aqida suna nufin al-imanu al-jazim alladhi la tatarraqu ilayhi shakun lada mu'taqadihi wato shine wani imani mai ƙarfi wanda shakka da dai baya iya zakke ma wanda ya kudurta wannan aqida imani mai ƙarfi wanda shakka ko kokonto ko tababa bai taba zakke ma wanda ya kudurta wannan abin wanda ya kudurta wannan abin imani da haka wannan shine wato aqida a shar'anci idan aka ce wani yana da aqidar musulunci me ake nufi kenan yana da wani imani mai ƙarfi da ba shakka ba ta baba ba kokonto ba inda inda ko da lafiya ko da ciwo ko da talauci ko da arziki ko za a zauna lafiya ko da rigima ko da rayuwa ko da mutuwa ya riga ya yarda babu abin da zai girgiza mishi wannan abin da ya imani da shi to da haka wannan shine al-aqida a harshen malamin addinin musulunci to idan muka ce al-aqidatul islamiyya me ake nufi yace al-imanu lijazimu billahi ta'ala wa ma yajibu lahu min at-tauhid wa ta'ati wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar wa sa'iri ma thabata min al-umuri al-ghayb wal akhbari wal qat'iyyati amaliyatan kanat aw ilmiyatan kanat aw amaliyya yace aka ce aqidar musulunci wanda ya kamata ko ne daga cikin mai gane shi da kyau in aka ce aqidar addinin musulunci shine imani na gaske imani mai ƙarfi da Allah mutum ne imani da Allah wa ma yajibu lahu min at-tauhid da abin da ya wajaba dangane da Allah na tauhidi mun san tauhidi ya kasu kashi uku akwai rububiyya akwai uluhiyya akwai al-asma'i was sifat duk malan zai dani tsokaci akan su a cikin wannan littafi tauhidur rububiyya shine kai imani cewa aikace aikacen da Allah ke yi bai tarayya ba da kowa a cikin su shi kadai yake yi kuma ba shi da abokin tarayya a ciki aikace aikacen sa suna da yawa kaman halitta aikin Allah ne bai tarayya da kowa ba kamar kashewa aikin Allah ne bai tarayya da kowa ba kamar saukar da ruwan sama aikin Allah ne bai tarayya da kowa ba kamar tada matattu in sun mutu aikin Allah ne bai tarayya da kowa ba kamar biyan bukatuwar masu roƙo aikin Allah ne bai tarayya da kowa ba da sauran aikace-aikace na rububiyya duk wani aiki da kasan Allah yana yi to Allah ya kadaita a cikin wannan aiki duk wani aiki da kasan Allah yana yi to Allah shi kadai ne irin wannan aikin da yake yi koda kaga wani yana irin wannan aikin to ba irin na Allah bane al-ittihad fi at-tasmiya la yadullu al-ittihad bil musamma din an yi tarayya a cikin suna baya nuni akan an yi tarayya a cikin aikin suna kila an gane mutum da kyau to sannan ga tauhidul uluhiyya ma'anar tauhidul uluhiyya shine ka kadaita Allah a cikin aikace-aikacen da bayi suke ma Allah a matsayin bauta duk abin da ya tabbata cewa ana yin ma Allah a matsayin bauta to ba kuma a yin ma wani Allah sai dai gwargwadon abin da Allah ya ga dama ya ba wani daga cikin bayinsa wannan kaidin yana da muhimmanci saboda idan ka dauki babin godiya masalan anishkurli wal walidayk haka muna ma Allah godiya a matsayin bauta to Allah ya yadda a bai wa iyaye wani rabo a cikin wannan godiya shine kai musu da'a cikin abin da suka umarce ka ka kyautata musu kai musu addu'a kai wane ne wannan nau'i ne na godiya ga iyaye wanda Allah subhanahu wataala ya lamunce musu ko kuma la shukurullaha man la shukurun nasa wanda baya gode ma mutane to baya gode ma Allah in ka zama kai mutane ba sa iya maka duk iya abin da aka yi maka kai kana nan kana da abin zargi to har a wurin Allah ma baka godiya ga Allah wannan hadisin yana daga cikin hadisan da yake duk yadda ka karanta shi ba za ka yi kuskure ba shi ba a kuskure a cikin karanta shi ko ka ce la shukurullahu man la shukurun nasu ko la shukurullaha man la shukurun nasa ko la shukurullaha man la shukurun nasu ko la shukurun nasu man la shukurullaha duk yadda ka karanta yayi kuma ma'ana ta fito la shukurullahu man la shukurun nasu Allah baya gode mu wanda mutane ba sa gode mishi in ka san mutane ba sa gode maka to Allah ma baya gode maka kaga ta cikin su ka kawo su da rufu'a la shukurullahu man la shukurun nasu ko kuma la shukurullaha man la shukurun nasu duk wanda baya gode ma Allah to ba zai gode ma mutane ba ko kuma la shukurullahu man la shukurun nasa wanda baya gode ma mutane to Allah ba zai gode mishi ba ko la shukurullaha man la shukurun nasu haka dai duka inda ka karanta shi yayi to wannan nau'in ibada ce amma kuma Allah ya yarda a aiwatar da ita akan daidaikun bayi wanda ya kyautata maka kai masa godiya kace jazakallahu khair in ma kana da mukafa'a kai tukuici man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'u wanda ya maka alkhairi ka zama kana mukafa'a kar ka zama baka da kan gado baka gane kyautata ba lalle na karka kyautata mai kyau kusa maka wanda ya kyautata ka kyautata mishi ila an gane wanda ya kyautata ka kyautata mishi idan mutum ya baka wani abu ya taba yin maka wata kyauta kar ka zama kawai kai ka saba ka karba sai ka ci ka share baki kana godiya ka ai nagode nagode sai ka zama bawan shi kenan ai in mutum ya kyautata maka kai maka samu wani abu kai mishi ɗaya da ɗaya kenan aƙalla wannan ka cika umarnin Allah ka gode ma kyakkyawan abin da aka yi maka sannan kuma yanzu za ka ji cewa kana da ƴanci wannan baya bin ka bashi kila kun gane duk wanda ya maka kyauta yana bin ka bashi ko ya baka wani abu yana bin ka bashi na kasance lokacin da nakan tafi Kaduna a mota ni a rayuwata bana son a bani lift kwata-kwata ni bana son ka ganna ka bani lift in ka ganna kawai ka tafi abin ka 25 na sai dai ko idan dan uwa ne na ciki sosai wanda yake wani gori ba zai shiga tsakankanin ka da shi ba ka lura idan mutum ya baka lift ko ka tama mun motsi a motan shi baka iya in ka zauna ka ko wani abu ka je ya ce ka sai da wayo zaka susa saboda an maka alfarma to me zai sa ka azabtar da kanka haka to shi yasa ni ko mutum ya zo ce Kaduna zaka sai in ce eh zan je Kaduna amma zan dan yi biye biye ina nufin zan bi ta guri kaza in bi ta anguwa kaza in bi ta anguwa kaza ka tafi abin ka kawai ma haɗa ta to in ya zama babu makawa fa to a jakata na tattali kasakasai na tafsirin malam Jafar ko wani wa'azi ko abin nan idan muka shiga motan ka sai in dauko kasa in ce ka ko taba jin wannan kasa din ka ce a in kasa in ka sauka sai in ce to na bar maka to ɗaya da ɗaya ka dauke na motan ka ne ko na baka kasa ce ka ga ba za ka yi mun gori gobe ka ce ai ni nake daukan shi ko na taba daukan shi a mota lokacin na kai shi kaza mun ko in ce to ai ko na baka kasa ce aƙalla dai yanzu na samu ƴanci cewa ni ba bawanka bane baka da wata alfarma a kaina
to kar ya zama kai kullun dai kai dai a baka kawai ka ci ka share baki a to alayya kan mu tafi da nisa muna magana akan tauhidul uluhiyya duk aikace aikacin da bai ke ma Allah a matsayin ibada to a takaita shi ga Allah waɗannan ibadun kuma suna da yawa kware da gaske ban sani ba ko za ku iya bada misali kamar guda uku ko hudu ko biyar bai ke da wani misali wani aiki da bayi suke ma Allah a matsayin ibada to baya halasta a juyar da shi zuwa ga wani Allah waye zai iya bada misali a za ka daga hannu ne sai a baka dama to na ji ka ce kamar sallah na'am to kamar azumi na ji shi ma na yadda na'am kamar haji to din na ji yanka irin abin da nake so ku kawo kenan a wannan muttafaqun alaihi ne wane ne bai san sallah da azumi da haji da Allah ake ma ba kun gane yawwa in dai ba shirkan mutum tayi kololuwa bai ce shi yanzu ba Allah zai mu sallah ba zai mu wani ne amma ina son ku kawo wasu abubuwa ne wadanda yake muna yin su a matsayin bauta amma ko abin da to gashi an kawo ka mun yanka wanda ya je shedanu suka bashi boka ya bashi abin nan ya bashi sa'a ya je yanka kaga wannan yankan an dauki haƙin Allah an ba wani Allah saboda yanka na daga cikin nau'o'in bauta ga Allah in ka duba nassoshin Qur'ani da yawa sun kawo wannan qul inna salati wa nusuki me ma'anar nusuk yanke yanke wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin duka ga Allah ne la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin na'am na'am niman tsari isti'aza ko isti'aza yana daga cikin ibadun da yake Allah kadai muke ma wayan kana akwai tafsir kaga da isti'ana da istighasa da isti'ana da isti'aza da istighasa da addu'a wayannan babukan guda hudu su suna da tafsili irin nasu suna da tafsili irin nasu mu dauki misali mu bada misali da isti'ana sai ka kiyasta sauran akai neman taimako akwai neman taimako cikin abin da yake babu wanda ke iya yin shi sai Allah Allah bai danka yin wannan a hannun kowa ba shi wannan neman shi a wurin Allah ka kafa shirkani to akwai neman taimako cikin abin da yake kuma Allah ya danka iya yin shi a hannun bayi shi ko wannan jaiz dan Allah taimake ni da biro dan Allah ya danka maka biro taimake ni da abincin da zan ci Allah ya danka maka wannan jaiz babu laifi dabi'a ce ta dan adam akwai kuma neman taimako cikin abin da yake wani dan adam na iya yi amma yanzu ba shi a wurin amma inda yana wurin zai iya yi misali yanzu ina neman naira 1000 to da a ce dakta ai zai iya bani 1000 to amma yanzu a ce ba shi a wurin shi yana can ila ba shi a garin nan ni kuma ina nan sai rika cewa dakta ka taimaka min da 1000 dakta Abdullah ka taimaka min da 1000 wannan shirka ce saboda mene kaman kana kudurta ya san gaibi ila an gani to akwai kuma neman taimako cikin abin da yake wani Allah na iya yi amma shi wanda kake roƙon shi bai da halin yi amma wani Allah zai iya yi amma shi wanda kake roƙon shi ba shi da halin da zai wannan kamar misali za ka iya samun ɗan adam zai iya maka kyautar jirgi ko ba za a iya kyautar jirgi ba to amma yanzu idan yanzu na je ga Malam Abubakar ka taimaka min da Allah ka sami helicopter zai iya wannan ba zai iya ba ko cikin kuna ko wanda zai iya to shi kuma wannan shiriri ta da banka wura ne rashin kan gado ne kawai shi a shar'ance ba za a ce ka shirka da Allah ko baka shirka ba kawai banka wura da shiriri ta sunan shi kawai ka je kana roƙon wanda yake inda yana da hali yanzu inda dan kwata kace da Allah dan kwata a taimaka a sayi min helicopter in taku ta zo daya ina iya ce maka to shikenan zan maka oda daga Faransa misali ai akwai dai da kuma mutane da suna da jirgi to ashe dan Allah zai iya baka kyautar jirgi to amma yanzu wanda kake roƙo shi ko keke ma kila bai da ita kuma ka ce wa ya baka jirgi kaga akwai rashin kan gado da nau'in shiriri ta a ciki to ala ayi hal da isti'aza da isti'ana da istighafa da addu'a duk akan wannan babin suke duk cikan su in ka auna su zaka same su akan wannan to sai kuma nau'in tauhidi na uku shine tauhidul asma'i was sifat tauhidi na sunayen Allah da sifofin Allah ka yadda cewa duk sunan da ta zo a cikin Qur'ani ko sunna manzon Allah ya fadi ta a matsayin suna ga Allah ko sifa ga Allah ko Qur'ani ya kawo ka yadda cewa wannan sunan ko sifan ga Allah take ta tabbata ga Allah da ma'ananta da harshen larabci ya sani ba tare da tawili ba ba tare da korewa ba ba tare da juyar da ma'anan ba idan nassi ya tabbatar ma Allah da sifa iri kaza sifan ido ne ya tabbata ga Allah kai maka tabbatar ma Allah da sifa ta ido idan Allah ya kawo maka sa cewa tajribi a ayuni na jirgin annabi nuta na tafiya akan ido to kai mene naka ce akan idan Allah ka ce akan idan Allah idan nassi yazo yace yau mai kashafa an saqin ranar da za a kwara kabri hadisi yazo ya tabbatar da cewa Allah zai kwara kabrin sa menene naka manzon Allah ya fadi Qur'ani ya kawo asalin nassin manzon Allah ya fassara sai ka ce Allah yana da kabri ko ba haka ba za a yi ta zuba ma wutan jahannama mutane wuta tana cewa a karo a karo a karo daga karshe sai Allah ya sanya kabri abu ya sa diddigin sa a cikin wuta sai wuta ta ce ya isa ya isa ya isa ya Allah kai mene naka tabbatar ma Allah da sifan diddigi me yasa Qur'ani ne yazo da shi ko kuma sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacciya ita ce ta zo da shi baka da wani yadda zaka yi ka kauce amma wurin fassarar to ya sifan take to wannan kuma sai ka mai da ilimin shi zuwa ga Allah subhanahu wataala dan baka taba ganin Allah ba ballantana ka ce ai na ga Allah ga yadda kabrin Allah yake ga yadda idan Allah yake ga yadda kaza ga yadda ka yi ba za ka yi wannan ba to waɗannan su ne abin da ya wajaba ga Allah na daga nau'o'in tauhidi guda uku da da'a ga Allah duk abin da yake wajaba na da'a ga Allah kai imani shi cewa yin shi da'a ne ga Allah sannan kai imani da mala'ikun Allah da littattafan Allah da manzannin Allah da ranar tashin alkiyama kuma kai imani da qadda waɗannan su ne arkanul iman idan ban manta ba sannan kai imani da duk wani abin da yake cikin al'amura na gaibi ababen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari sun faru tun kafin ahalici duniya ko kuma tun kafin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama al'ummomin da suka gabata abu ya zo a cikin Qur'ani ko kuma manzon Allah ya bada labarin lokacin da aka haifi aka halici Annabi Adamu an yi kaza an yi kaza an yi kaza duka yadda al'amari ne na gaibi ko kuma abin da zai zo a ƙarshen zamani irin ashratu sa'a alamun tashin alkiyama da manzon Allah ya ta bada labari za a yi kaza lokaci kaza za a yi kaza lokaci kaza za a yi kaza lokaci kaza ko ababen da za su faru a cikin kabari duk al'amari ne na gaibi ko ababen da za su faru a filin tashin alkiyama ko abin da zai faru a cikin wuta ko aljanna abin da Qur'ani ya zo da shi ko manzon Allah ya faɗi ka yadda ka sallama 100% ba shakka ba ta ba ba hukunci cewa lalle wannan abu gaskiya ne domin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi duk abin da zai faru har tashin alkiyama kamar yadda Qur'ani ya kawo dan su manzon Allah kuma Allah ya sanar da shi wannan ma min shay'in lam akun uritu illa qad ra'aytuhu fi maqami hadha hatta aljannata wa an-nar wata rana da aka samu khusufi manzon Allah ya ce a wannan wurin da nake tsaye din nan babu wani abin da Allah bai nuna min shi ba face sai da Allah ya nuna min shi a wannan wurin da nake tsaye annabi ya ce hatta aljannata wa an-nar tun daga yanzu ina daga nan har shiga wuta da aljanna duk sai da aka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kaga irin waɗannan bayanan da yayi ta yi na ashratu sa'a alkiyama ba za ta tashi ba sai an yi kaza waɗansu mutane za a yi kaza mata za su yi yawa maza za su yi kaɗan duniya za ta dunkule kasuwanni za su yi yawa manzon Allah ya ta ba da labarin abubuwan da yake gayi nan 100% suna faruwa to duka yadda waɗannan abubuwa ka yi imani da su wal akhbar da irin waɗannan labarai wal qat'iyat da wato abubuwan da suke qat'iyat abubuwan da suke yanke ba a neman tunaninka a ciki ba a neman fahimtanka ba a neman hankalinka wannan qat'i ne kawai an yanke shi haka yake 100% to dukkan imani da su a matsayin ababin da kai imani da su a matsayin addinin Allah amaliyatan kanat au ilmiyatan kanat au amaliya ko wanda ke da alaka da ilimi ko wanda ke da alaka da aiki bari mu tsaya a nan sai mu tashi a bayanin wal qat'iyat ilmiyatan kanat aw amaliya sai mu tsaya sai mu tashi daga kan wannan gaban insha Allah ta'ala wa sallallahu baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi